الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دينك يبود بوديا سنتبتك على سبحانه وتعالى مهل التشم ميكوا ميكومي واندي رايا مزوى وانن يمتي مي البركة yammacin alhamis 6 ga watan ramadana hijran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda yayi daidai da 6 ga watan maris shekara ta 2025. Allah subhanahu wataala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Ƙorbai cikin garin Zaria, domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wata'ala, littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin ya zama haske, shiriya, jagora, littafin da zai ruko da hannayenmu da zukatanmu zuwa ga birnin yardar Allah da birnin rahamar Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko da kyakkyawar fahimta, ruko da fahimtar da za su taimake mu wajen samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kafin mu ci gaba, muna masu amfani da wannan dama domin mu isar da ta'aziyyarmu zuwa ga ‘yan uwa musulmai na kusa da na nesa, bisa babban rashi da aka yi na babban malami Malam Said Hassan Jingir, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa, mutumin arziki da cido, bawan Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukansa, ya lullube shi da rahamarsa, gwagwarmayar da aka yi wajen tabbatar da sunna da yaɗa ta, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa. Allah ya mabayansa albarka. Wata rana muna tare da Malam Amina, sai ya ɗan jani gefe ya ce, "Zo in faɗa maka wata magana." Sai ya matso kusa da kunnena yana faɗa min yana hawaye, ba zan iya faɗan maganar ba. Amma dai wani sirri ne mai matuƙar muhimmanci wanda yake nuna ƙauna da soyayya da kuma girmamawar da za ka ga irin waɗannan dattijan suke ma waɗanda sun kai su zama jikokinsu maƙila misali. Allah ya lullube shi da rahamarsa. Allah ya daɗa ayyukansa kuma ya mabayansa albarka. Bayan haka akwai wani bawan Allah wanda ya ce, "Assalamu alaikum." "Wa alaikum assalam." Allah ya ji kan iyaye kuma ya ƙara ɗaukaka. Ya ce, "Allah ya sa aljanna ta zama koma. Don Allah malam, ina barin addu'arka da kai da sauran 'yan uwa. Ina da buƙatu masu girma a wajen Allah." Mu ma wa kullu na zalikar rajul, mu ma buƙatun mu tireloli ne ba Allah, ko kwantenoni ma. To amma tunda dai ka roƙa, to ka fara mana, sai mai maka mu. Allah ya biya maka buƙatunka. Ku ce amin mana, ko rawa
amin.
Ku yi masa sai mala'iku su yi muku. Ba Allah, Allah ya biya maka buƙatunka. Allah ya yaye maka damuwarka. Abinda muka kake burin samu, to Allah ya baka, ni kuma Allah ya bani 15 ɗinsa da sauran 'yan uwa gaba ɗaya. mai tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah. Allah ya kara mara lafiya. Amin. Tambaya ta ita ce mutum ya kabbarta sallar jami'i tare da liman, to malam shin mutum zai yi Fatiha ne a zuciyarsa ko liman ne zai yi wannan? Me kake nufi da yi a zuciya? Yi a zuciya shine ka hararo kana yi kenan, amma in dai kai motsi da baki ai ba a zuciya ba. Mun fahimta abin da yake bambanta tsakanin karatun zuci da karatun da za a ce kayi karatu shine motsi da baki ko motsi da harshe ko labba. In dai labba suka yi motsi to ya wuce zuci, tunda wani zai kalli bakinka ya ga yana motsi ai ba zuciyarka ta faɗa masa cewa tana karantawa ba, bakin ya gani ko abin da yake cikin zuciya ai ba a gani. A takaice abin da yake nufi in na fahimce shi yana nufin karatun Fatiha a sirce a sanda ake bayan liman. Wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta zuwa gida uku ko sabani uku. Na farko ko magana uku, maganar farko ita ce wanda yake sallah a bayan liman ba zai karanta, ba zai yi karatu ba la fi sirriyati wa la fi jahariya. Sawa'un sallar asirce ce, ma'ana sallar da ake a asirce a zahar da asar a raka'a ta uku ta magariba ko raka'a biyun ƙarshe na isha, so ba zai yi karatu ba gaba ɗaya. Ra'ayi na biyu ko magana ta biyu ita ce zai yi a rakawoyin da ake yin sa a sirrance ko sallolin sirrance, amma ba zai yi karatun Fatiha a sallar da ake yin ta ko raka'ar da ake yin ta a bayyana ba. Ra'ayi na biyu, muna tare?
Na'am.
Ra'ayi na uku shine zai yi karatun Fatiha a dukkan rakawoyin sawa'un fi sirriyati aw fi jahriya, a sallar asirce ko kuma sallar da ake yin ta a bayyane ko kuma raka'o'in da ake yin su a sirrance ko kuma ake yin su a bayyane. Wannan kauli ko magana ta ƙarshe ita ce malamai waɗanda ake la'akari da maganganunsu da hujjojinsu suka fi karkata zuwa gare shi, kuma shi ne ra'ayin da ya daidai da hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, wanda wata rana ya ce da sahabbansa shin kuna karatu bayan limamanku? Suka ce ya Rasulullahi muna yi. Sai yake cewa to kar ku karanta wani abu in ba Fatiha ba. Al-Imamu al-Bukhari yana da wani littafi juz'i ɗan ƙarami, juz'ul qira'ati khalfal imam, an buga shi a bayan shafi 100 da wani abu, ina jin zuwa 200. Littafi ne na musamman wanda Imam al-Bukhari ya rubuta a kan wannan matsala, saboda haka abin da ya fi dacewa shi ne ka karanta Fatiha sawa'un a sallar bayyana ne ko sallar da ake yin ta a sirrance. Allah ya sa mu dace. Na'am, ka karanta Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Wa idha qila lahum
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
Idan ba manta ba a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattauna akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ayar mu da take cikin suratu al-munafiqun Allah subhanahu wa ta'ala yace su dai munafikan nan waɗanda ake tattaunawa akan su waɗanda ake muku bayanin su domin ku fahimce su ku san yadda za ku mu'amalance su su dai munafiƙan nan da suke kawo ma addini tawaya suke ƙoƙarin rage hasken shi da dasashin da disasin shi to daga cikin siffofin su har yanzu idza qila lahum ta'alu idan aka ce da su ku zo yastaghfir lakum rasulullah ku zo nan ga wata dama ta samu ku zo ku shiga cikin alfarmar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai daraja ta musamman mai matsayi na musamman a wajen Allah in kuka je wajen shi ku yadda da cewa kun yi ba daidai ba ku yadda da cewa kun yi kuskure shi kuma manzon rahama sallallahu bil mu'minina raufur rahim ne tausayi ne ga mu'mini zai nema muku rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to su me suke yi lawaru usahum sai su kada kawunan su juya baya kada kawuna na izgilanci na raini na nuna cewa kai su dinnan ba su dinnan sun fi karfin sirrinsu na a gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai domin ya nema musu gafara wannan kamar yadda muka yi ishara ko muka ambata jiya magana ce da ta fito daga bakin Abdullahi bin Ubay bin Salul a wata riwaya an ambaci cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da aka faɗa masa wannan maganar ya ƙara da cewa ku dinnan na rasa me kuke so in yi in ji shi muna zaune kuka ce ga Muhammadu manzo ne kuka ce sai nayi imani da shi nayi imani muna zaune kuka ce an wajabta zakka sai na bayar yanzu kuma ku faɗi wannan ina ganin kawai abinda kuke jira shine ku ce umma Muhammadu sujada duka wannan hasad min indi anfusihim ya san ba za a ce haka ba amma da yake zagina ne da wani kulli da ciwo da yake cikin zuciyarsa fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marad ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawau ko lawau mun ambata a baya ko wa khaffa lawau ilfan bima ya'maluna sif akuna bi wawin wansib al jazm hufala wa balighu la tanwina ma khadd amrihim لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضمن صوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقة هللا كما عند الشاطبي يكتب لووا الإمام نافذ أهل المدينة حد يعقوب مالك كما كرنتا قوما سنكرنتا دا لووا رؤوسهم سورة قراءين قرآني جماعة in ka ji lafazansa sun yi saɓani to saɓani ne na lafazi amma ƙarfafawa ce ta ma'ana saɓani na lafazi amma suna ƙarfafa ma juna wajen samar da ko dai ƙarin bayani akan ƙira'ar farko da sharhi ko kuma ƙarfafa mata gwiwa misali ba za mu fita daga ayar ba وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا لووا رؤوسهم برمي ساشي انتو بيسي زندا كوا زي فهمتا هو بك سمع نرى انك جأنشي لووا دا لووا ونيني دي اكا سنية كرفي اشتي
لووا
لووا تو سنية كرفن ينا فائدا تدما انا بيو ƙarfin kada kan shi sanda yake nuna girman kan ko kuma yawan kada kan na nuna cewa shi ba zai yi ba to duka waɗannan ma'anoni guda biyu ai ƙari ne akan kada kai na farko da juyawa misali ga dallaji Allah sa ba dallaji ne misali ne amma akwai yayi hakuri misali ne ko kuma bari mu misali da shi Abdullahi bin bari mu yi da Abdullahi bin Ubay din kada mai madalla da laifi yace an ambaci sunan shi a ayan munafikai misali Abdullahi bin Ubay bin Salul a matakin farko da aka ce masa zo ka je wajen manzon rahma sallama ka nemi gafara zai nema maka gafara a wajen Allah misali sai ya kada kai so daya kuma a hankali
lawau
sai kira'a ta zo sai ta ce lawau to ashe bayan ya kada kan farko ya ƙara kada kan ya ƙara kada kan biyu ba lawau bayan ya kada kai na farko ya ƙara kadawa na biyu da na uku to sai kira'ar lawau take fada maka shin a hankali ya kada ko da ƙarfi mun fahimta to shine ma'anar lawau da lawau lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun ra'aitahum ba ana nufin wai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ana nufin din mai gani da kana nan a wajen da ka ga abin da suke wannan balaga ce ta kokarin sa maka kamar bidiyon abin da yake faruwa sai kaga kamar gashi kana visualizing kana ganin abin da yake faruwa wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun mun yi alƙawari jiya cewa akwai wata fa'ida mai tsada a ƙarƙashin ta'alau ko da muka ce zamu yi fashin baki ko zamu yi ƙarin bayani a kanta ita kalmar ta'al tana ba da ma'anar zo ko fuskanto nan ismu fi'il amr ne fi'ilun jamid ne ismu fi'il amr umurni ne ake ma wanda ake magana da shi al-muhabar fuskanto zo nan kuma fi'ili ne jami'i ma'ana wanda duk sanda ya canza yana nan dai da lafazinsa kuma yana karɓar lamiri zaka ce ta'ala ta'alai ta'alaina ta'alau ko fa ta'alaina umatti'kunna wa usarrifkunna sarahan jamila qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum qul تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم هو؟
نعم
تو إتا لو كتند أكي فسكن تد لفظن غمتي ذاك تي تعالي هو ذاك يتي و تعالي لو كتند أكي فسكن تروازوا دا جمعي ديوا ذاك يتي و تعالوا ذاك يتي و تعالوا don kaji wanda larabcin shi ya koshi sosai ko ya koshi da larabci kaji ya ce ta'ali karka ce kuskure ne in kaji ya ce ta'alai duka ya juz ta'alau ta'alu mun fahimta Abu Firas Alhamdani ɗaya daga cikin zaratan mawaƙa wata rana zuciyarsa ta gaji ta soyi da soyayya ta tafasa wa zai taya shi ɗaya baki ya fitar da damuwar da take cikin zuciyarsa na fulawar da ta kama zuciyarsa ka san Balarabe ba magana yana zaune sai ya ga wata tantabara ta sauka a gefen shi sai fara hira da ita to tunda ba mai dan kwali bari ya hira da ita ta barako sai yake cewa aqulu wa qad nahat bi qurbi hamamata aya jarata hal tash'urina bi hali aya jarata ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي يكي تشيوا نيت إنا نشي بابا يكي تشيوا إنا تشي ما تنتبرد تسوك أجيفينا أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا كي مقوتياتا هل تشعرين بحالي ويكنسا tafasar da zuciyata take yi na kaunar masoyiyata kuwa in ji shi sai ya kara maimaitawa aya jarata ke makauciyata ma ansafa dahru bainana wallahi zamani yau da gobe wasi adalci bace gashi kina ta fitar da sauti kina kada fifikenki hankalinki kwance ba abin da yake damunki ni kuma ga nan ina cikin damuwa zamani bai mana adalci ba ya ya kamata ta'alai uqasimkil humuma ta'ali kinga sai ya faɗi kalmomi guda biyu ta'alai so mana dan ƙara matsowa uqasimkil humuma in kika zo sai in raba damuwa ta gida biyu rabi in bar ma zuciya ta rabi in tura miki ke ma ki rage min radadin soyayya da take damuna ai larabawa da magana sai ce ta'ali uqasimkil humuma ta'ali fajawwazu alwajhain ta'ali wa ta'ali to me yace fa'idar fa'idar ita ce jama'a idan ka kalli kalmar ta'al ko ta'ala ta'alaina duka di yadda ka juya ta ai zaka ga akwai alifun dalam waɗanda suke fa'idantar da uluwi da ɗaukakuwar abu ko yanzu abin da yake sama za a ce filawlu ko ko abin da ya ɗaukaku sai a ce ta'ala ko ta yayi ɗaukaka to asalin kalmar balarabe yana amfani da ita ne lokacin da yake kan wani tudu ko tsauni ko wani abinda yake sama da wanda yake ma magana sai ya ce ta'ala kai ma zo ka ɗaukaku mu yi ka faɗa tsaidin yanzu ka faɗa ta ƙarar mataka mun fahimta asalin kalmar kenan shi yasa asalin larabci duk da za mu je malaman larabci suna cewa ta'al bi ma'ana aqbil wa halumma amma fa ba ma'anansa ɗaya na hamsin da hamsin daidai ba a'a suna bayuwa ne zuwa ga wannan ma'anar amma ita kalmar ta'al tana ƙari akan cewa kamar mutum ne yake hawa na bakwai sai ya hango Ahmad a hawa na biyar to in zai mai magana sai ya ce ta'al duk wanda ya san larabci da ya saurari maganar Ahmad da ya ce ma ɗan uwansa ta'al zai fahimci mai cewa ta'al ɗin yana sama ne wanda ake ce ma ta'al ɗin yana ƙasa ne. Mun fahimta?
Na'am.
To mai ce ce fa'idar da take da alaƙa da wannan ayar bisa wannan hasken? Fa'idar ita ce, shi wanda ya yi wannan magana wacce take laifi ne a ma'aunin shari'a. Magana ce ta munafunci. Ya koma asfala safilina da maganar da ya zube darajar shi ta damkwafar da shi shi kuma mai maganar yanzu al'amiru bil ma'rufi ne wannahi anil munkar saboda haka madaukaki ne sai yake cewa da shi zo ka ɗaukaka in ka zo ka bar dattin da ka fada ciki ka zo matsayin ka nemi gafarar manzon rahama sallallahu ka nemi alfarman manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara a wajen Allah to zaka ɗaukaku daga zubewar darajar imaninka da addininka da ka samu kanka a ciki sai ka ƙara martaba kamar dai mai maganar yanzu yana hawa na kaza na imani da yaqini da yarda da manzancin manzara masa sallama wanda ake ma maganar shi kuma yanzu ya fada rijiya ana cewa miƙo hannunka a fito da kai shine ma'anar ta ta idan ka gane wannan sai ka fahimci dalilin da yasa ba a ce wa idza qila lahum aqbilu ko kuma ba a ce da su wa idza qila lahum halum ba a sai aka ce ta'ala saboda ita ta'ala din tana bada wata fa'idar da halum da aqbilu ba sa bayarwa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wannan zai mayar da martani ga waɗanda suke ganin suna da ta cewa a kan lafazin Qur'ani jama'a duk wata kalma inda kaga Allah ya aje ta a Qur'ani wallahi alazim duk duniyan nan babu wata kalmar da za ta iya wakiltar ta ba a taba wani balaraban da ya kalli wata aya yace da an ce kaza da yafi ba ba a taba ba ko ya fada to sai yazo ya ji kunya daga baya larabawan farko ma sun yi sun gaji ballantana na wannan zamani irin orientalist din nan da waɗanda suke kawo ma addini barazana akwai irin maganganun da suke yi akan ayoyin Qur'ani sai su ce kalma kaza da an ce kaza ne da kace wannan da an ce kaza da yafi misali sai ka ji suna cewa misali me yasa za a ce fa akalahu dhi'ib aidan an ce faftarasahu dhi'ib ne mun gane me yasa za a ce fa akalahu faftarasahu su ce ai faftarasahu kalmar tafi fasaha tafi zalaka tafi nuna abin da ya kamata amma ina ba su iya larabci bane shi yasa suke faɗan haka saboda asali fa akalahu sai kirkici ko dila sai ta cinye shi to cinyewar ai ta zo bayan farmakin da ta kai masa ne ai daya ko saboda haka in aka ce an cinye shi ai ba a cinye shi ba sai da aka farmake shi aka dauke shi ko ba haka ba
haka ne kurai da shi
saboda haka in Qur'ani ya ce faftarasahu to irin akwai gwaranci a ciki na ɗaya kenan abu na biyu su ƴan uwan Yusuf da sun ce faftarasahu to da annabi Yaqub zai ce ina sauran jikin shi saboda faftarasahu ya kai masa damƙa ya kai masa farmaki kaga bai cinye shi ba kenan to ina sauran jikin ai sai ku zo da sauran to amma in suka ce fa akalahu ya cinye shi to ba zai tambaye sauran jikin ba mun fahimta larabcin Qur'ani kenan wala qad na'lamu in annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allahu akbar aka irin waɗannan wanda basu sha larabci sun koshi ba za ka ji suna cewa irin sai kuma aka ce fasharibu na alaihi ya kamata a ce fasharibu na alaiha ne saboda la'akiluna min shajarin min zaqqum ko famaliuna minha haka Allah ya ce minha mene daga bishiyar kenan bishiyar zaqqum to sai kuma aka ce fasharibuna alaihi in sun ci bishiyar za su kwankwaɗi ruwa a kan abinda suka ci na bishiyar sai su ce ya kamata a ce fasharibuna alaiha ne Allah mahalicin sammai da ƙasai ne ke magana sai masana suka ce ai bishiyar zaqqum inda suka ci da aka ce la'akiluna min shajari to da aka ce kuma famaliuna minha lokacin da suke ci ai ita suke ci amma fasharibuna alaihi da zaran ta shiga cikin cikin su take narkewa saboda haka babu shajar din yanzu abinda suka ci ne saboda haka shi yasa za a ce alaihi ba alaiha ba
na'am
wadda haka yanzu idan aka kawo maka apple za ka ce ga apple sanda kake cin apple za ka ce ina cin apple amma algafata malam da apple ya shiga cikin ka fa yanzu ba sunan shi apple ba wadda ya zama wani abu mun fahimta? Larabcin Qur'ani kenan wanda yake tabbatar da cewa idan ka ji Allah ya zaɓi kalma kaga anan ba ma kalma ba harafi alaihi da alaiha su suka bada wannan fa'idar wacce ta bambanta da abinda su waɗanda suke so su kawo tarnaƙi ga Qur'ani suke fada Allah ya ƙara mana fahimtar littafin sa
amin
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أكوي أبن دي يفارو أكمون ونن لو كتن سو كده ونن آية ونن جيب ما أنبت أبا ونن يتون أسيرن abinda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fada shine Zaid bin Al-Arqam Zaid bin Al-Arqam lokacin da wannan abin ya faru da magangan lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fadi waɗannan maganganun bai da shekaru da yawa sai ya fada ma ammansa a wata riwaya sai ya fada ma sai ya zo da kanshi ya ba manzon rahma sallallahu alaihi wasallam labari to da yake maganar mai girma ce kuma ta shafi wani mutum mai girma a cikin al'umma a lokacin duk da dai girman ya zo ya fadi da munafincinsa maganar ta yi girma ta yi tsauri da yawa sai wasu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla dai wannan yaron bai ji abinda Abdullahi bin Ubay ya fada ba ne kila wahayi ne ila bai ji da kyau bane to Zaid bin Al-Arqam ya bada labarin cewa rashin gaskata shi da ba a yi ba ko rashin gaskata shi da aka yi da ba a gaskata shi ba kai abin ya taba zuciyar shi sosai har yake fada ya kasa bacci a wannan dare to kwatsam daga ran Allah ya waye manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya nemi ina Zaid bin Al-Arqam da ya zo sai ya a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo inda yake sai ya dan ja gefen kunnansa kuma ya dan taba shi haka a gefen shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya yi murmushi sai Abdullahi bin sai Zaid bin Al-Arqam yake cewa ma yasurruni bidhalika al-khuld fi dunya wannan abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi da saukar da ayoyin da suka tabbatar da labarin da na bayar farin cikin da na yi wallahi inda za a bar ni har duniya ta tashi a bayan ƙasa a ce in dawwama to ba zan yi farin cikin da na yi da farin cikin da ya same ni a wannan lokacin ba
Allahu akbar
saboda me saboda ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yana masa murmushi kai ba mu Allah ka san ma'anar murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare
ka alaihi wa alihi wasallam
aba
Allah
ko wanda kake kauna ne ya kalle ka yi murmushi ya kake karewa
gaskiya
eh wata matar in tai ma mijinta murmushi har mantawa da damuwar sa yake yi
na'am
ko ba haka ba
na'am
ya sa ba a san mace ba ta murmushi matsala ce mai girma mata ku rika murmushi sosai to ina ga murmushin manzon rahama
sallallahu alaihi wasallam
yayma Zaid bin Al-Arqam wannan murmushin ya mantar da shi da amuwar sa gaba daya sai kuma ga ayoyin da suke tabbatar da abin da ya fada na munafincin Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan abin da yasa na ambace shi din ya nuna mana yadda sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam har waɗanda ba su da shekaru a cikin su suke tsananin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin ambato na musamman ambato na ƙauna da kuma nuna cewa ya fi masa darajar duniya da abin da ke cikin ta وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وأن لفظنا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ينا تبتد جرمان كان دا منافقي سكي سبانتوا دشي أشي دا جتكين سبوهم منافقي جرمان كي وذلك ينا دا متكر مهمانشي متن ييقو كي يغيا برنت دا سبار جرمان كي هم أنتر ونن سبار أشكين زوتي أرسا مي جرمان كي بطر الحق وغمط الناس وترانا من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم ياي بياني أكن جرمان كي دا مسيفر دا تكي جرم ما سو سبانتوال ونن ممونا سبار إذا كنت صاحب بيسيك يا رسول الله إذا كنت كم ينا شعاوى ينا وطايم أنت أكلمي ميجو إرغا ميجو إر سندر دوغراوى ميجو wannan yana daga cikin girman kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan ake nufi da girman kai ba, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau. Abinda ake nufi da girman kai shine baqarul haqq wa dhanqun nas, kin gaskiya da raina mutane, kana ganin gaskiya ga ta kunyi arba amma ka ki karba ko din saboda wani ne ya ambata ko kuma ta fito daga wajen wani, ko kuma ka rika yi mutane kallon uku ahu baka girmama su baka kimanta su saboda wata baiwa da Allah ya mata, bai wannan ta dukiya ce, bai wannan ta karatu ce, bai wannan ta matsayi ne, ko ma mecece baiwar, ka tuna cewa Allah subhanahu wataala ya baka ba kuma kafi sauran mutane bane. Wannan lafazi wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun, girman kan da Allah ya ambata, ai asalin sa maƙudarsa zuciya ne ko amma sai gangan jikin kuma ta amsa. Asalin girman kan daga cikin zuciya yake fitowa, amma me yasa aka samu lawaw ru'usahu? Saboda asalin su mustakbiruna ne fa lawaw ru'usahu. Mun gane asalin abin da yasa suka kada kai suka ikarban tayin da aka yi musu girman kan. Saboda haka lawaw usahu sakamako ne na mustakbir, mun fahimta? Wanda wannan yake nuna maka ashe ita zuciyar nan ita ce abinda tafi muhimmanci, abinda yafi muhimmanci kowa daga cikin mu ya maida hankali zuwa gare ta domin ya kokarin gyara ta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ala wa inna fil jasad mudghah idha saluhat saluhal jasad kullu, ko a cikin gangan jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru ta tsarkaku ta zama mai lafiya, to gangan jiki su ma sai su ansa su zama masu lafiya. Idan kuma zuciya ta zama ba ta da lafiya, ba yadda za a yi a samu abin da ake bukata, ba yadda za a yi gangan jiki ta zama mai miƙa wuya ga umarnin Allah. Shi yasa bawan Allah, duk yadda za a yi kokari ka rika waiwayar zuciyarka, kana waiwayar lafiyarta, kana yi mata fitsiye, duk inda ka san cewa tana da matsala ka turke ta sai ta gyara, ka danne ta. Idan ka ji cewa zuciyarka tana jin haushin wani hakanan, tana masa hasada hakanan, ka san maganinta, ka kyale ta, karka nemi shawararta, ka bari sai kana cikin sujada sai kai masa addu'a.
Allahu akbar,
wallahi ai zuciyarka za ta fushi, za ka fusata ta, amma maganin ta ke gowa ma ta kara, ka bari sai kana sujada, in ka tuno da shi ya Allah ka yadda da shi, Allah ka ɗaukaka shi, Allah shi fa wanda take muhasaba da gaske magani ne, amma kun san fa magani wani mai ɗaci ne sai an yi haƙuri. Amma wallahi al'azim wannan maganin yana ci jama'a, yana da kyau. Malamai masana zuciya, masana kanikancin zuciya suna ambatar sa. Ka bari sai kai sujada, wa anta aqrabu ila Allah, sai kawai ka ce ya Allah kai masa gafara motan nan da na tsiya. Allah ka sa ya sai wanda ta fita, wacce ta fita, Allah ka yi masa kaza, Allah ka kuma kai khalisan min qalbika, gobe ji ba za ka ji ba ka masa hasara. Mun fahimta? Wato jama'a, shi wannan dattin na zuci shi ne yake taruwa wallahi har ya kai mutum ya baro. Su waɗannan mutanen da aka ambace su da gashi muna ji ana cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum, wai me yake su zuwa ga wannan halakar ne? Dattin zucin fa. Shi yasa ba wanda yafi morewa a duniya jama'a irin mutumin da yake rayuwa babu kowa a zuciyarsa, baya jin haushin kowa sai wanda Allah yake so a ji haushinsa. Wannan kam jin haushin shi ibada ne. Ya yi rayuwarsa cikin walwala, wane ya samu Allah ya masa albarka, wane bai samu ba Allah ya sa ya samu, wane kaza. Daidai gwargwadon hasken zuciyarka da farinta, daidai gwargwadon yadda Allah zai riƙa kawo maka taimako.
Allahu akbar.
Wallahi jama'a, ko addu'a ce kake yi ta fi saurin karɓuwa. Daidai gwargwadon yawan dattin da yake cikin zuciya, daidai gwargwadon yadda za ka yi ta ƙullawa abin na warwarewa, kana ta hawa kana zamewa, kana miƙewa kana faɗi, kana kunna wuta ana kashewa, kullum ka kunna a kashe kullum cikin duhu saboda zuciyar babu haske a cikinta. Farar zuciya wacce ta barranta ta kuɓuta daga munafunci, Allah yana kuɓutar da ita ta inda ba ta tunani. Babu laifi idan na ambata mana wata kisa mai cike da fa'idoji da darussa wacce ta faru a ƙarni na uku bayan hijira, ma'ana yanzu shekara 1200 da wani abu. Akwai wani sarki, sarkin Misra a wancan lokacin, a daular Abbasiyya ne, ana ce masa Ahmad ibn Tolon. Ahmad ibn Tolon har yanzu masallacin shi yana nan a Cairo ko a Kahira. Akwai masallatai uku waɗanda suka fi daɗewa a Cairo, har yanzu suna nan. Akwai abin nan Jami'ul Amr bin al-As, akwai Jami'ul Askar, akwai kuma wannan masallacin Ahmad ibn Tolon. Duk da dai wajen tarihi ne kawai aka mai da shi, amma har yanzu yana nan da ginin shi tsohon gini. To a taƙaice, Ahmad ibn Tolon ɗin nan wata rana yana tafiya a cikin lardinsa inda yake mulki, sai kwatsam aka tsinci wani ƙaramin yaro wanda kiransa Asiya, bai kai ko shekara 7 ta kwatsam, ƙaramin yaro wanda an wargar da shi an yi gabaɗi. Sai Allah ya sanya masa ƙaunar wannan yaro, sai ya ce a ɗauko shi a zo da shi fada ya zama ɗagare shi. To sai ya sanya masa sunansa Ahmad Jiliyar kenan, Ahmad ibn Ahmad kenan, inda za a danganta shi zuwa gare shi. Ya kula da al'amarinsa, ya dinga masa tarbiyya har yaro ya tasa ya zama babba. To ka san irin waɗannan yaran sun iya zama masu faɗa a ji a fada, saboda sarki na ji da su. To lokacin da ajalinsa ya zo, yana da ɗa shi sarki Ahmad, sunan shi Abul Jaish. Sai ya ce da Abul Jaish, ga wannan ɗan uwan naka Ahmad wanda na riƙe shi a matsayin ɗa, ina so ka mai da shi ɗan uwanka na gaske, ya zama mai baka shawara a cikin mulkinka wanda zai taimake ka, kuma kaga baka da wani ɗan uwa, to ka riƙe shi a matsayin ɗan uwa. Abul Jaish ya ce babu komai. Ana nan Ahmad ya rasu, Abul Jaish ya zama khalifa, ya zama sarki ko gwamna kenan a lardin Kahira. Wata rana ana zaune a majalisa, sai Abul Jaish sarki kenan ko gwamna ya buƙaci a zo masa da wani dutse ko wani abu mai daraja dai daga ɗakin shi, wanda ba wanda yake shiga wajen sai na kusa da shi, wanda yake kusa da shi kuma shine Ahmad. Sai kuma masu aiki in sun shiga su share ɗakin sarki su gyara. Shikenan a wata riwaya aka ce a Calbi ya sa ya ɗauko masa na zinare, a wasu ka ce a wani ɗan abin nan ne tagulla ko wasu duwatsu masu daraja ne. Ayyan kan kuma dai me ga ɓangaren sarki kenan, sai ya kama kuyangar sarki da wani daga cikin hadiman sarki suna aikin asha. Firgice sai kuyangar sarki wanda sarki ya yi sadaka da ita, sai ta roƙe shi cikin kuka da tashin hankali, karfa mun asiri, ka taimake ni, kaza 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 kaza. To shi Ahmad din nan yana da farar zuciya a shahir kenan, ba mugu ba ne. An shaide shi ana yaba masa da farar zuciya da rashin ƙullatar wani a zuciya. Sai kawai ya kaɗa kai irin bai ma ba ta ansa ba, irin ya nuna wannan is not an issue to discuss, shi dai ba wani abin ambata ba ne da zai kai gulmarsu ba. Kawai ya fitar. Ya fita ya je kai ma sarki saƙo. Sati ɗaya, sati biyu, sati uku. Wancan kuyangar sai ta ga kaman sarki ya juya mata baya. Ashe shi kuma sarki ya samu wata sabuwar baiwa ce wacce ta fi wancan kyau. Sai sarki ya koma wajen wancan, sai ta zama ita ce mai fada. To ita kuma wancan kuyangar da aka kama tana aikin asha, sai ta ɗauka cewa Ahmad ya je ya faɗa ma sarki cewa ya kama su suna aikin asha. Sai ta ce to bari ta shirya masa makirci, kaga munafunci kenan. Sai ta yi sauri ta zo wajen sarki, sai take cewa ina fuskantar barazanar mutunci na daga mai fada a wajenka Ahmad. Sai ce me ya faru? Ce yana ta neman cewa sai ya yi lalata da ni. Ahmad ɗin duk yanda nake da amana da shi, duk kusancin to a wancan lokacin cin amana, cin amanar sarki uƙubar su kisa ne kawai. Sai sarki ya yi umarni da cewa a tara mutanen gari, akwai babbar walima. Sai sarki da kanshi sai ya je ɓangaren sto na gidansa, ya ce wa shugaban masu kulawa da sto, ya ce wani zan aiko wani zai zo da babban kwano a rufe. In ya zo zai ce sarki ya ce ka cika masa wannan kwanon da turaren almiski. Ya ce da zaran ya zo kar ka nemi bayani, ka sare wuyan shi, ka sare kanshi, ka ɗauki kan ka share jini komai ka rufe a cikin kwanon, ka tuwo ɗaya daga cikin ma'aikatanka ya kawo. Saboda haka suke yi domin a bainar jama'a a nuna wanda ya ci amana. Shi yasa wani lokaci za ka ga a wancan lokacin ranar Idi ake kashe wani, ana layya shi kuma sai a yi layya da shi. To me ya faru? Isari kamar yadda na ce tana cike da darussa. Shi mai farar zuciya Allah yana taimakon shi. Ahmad ɗin nan mutumin arziki ne, mai tarbiyya ne, bai da munafunci. Ita kuma wannan gata munafuka kuma algunguma kamar yadda yara ke cewa. Sai ana zaune kawai, sai sarki ya ce a fito da babban kwanon nan. Aka fito da shi, sai ya kalli Ahmad sai ya ce ka je sto. Duk da matsayin Ahmad ya fi ƙarfin irin wannan aikin, ya ce ka je sto ka ce ma shugaban sto a cika maka wannan kwanon da almiski. Sai Ahmad ya fito da kwano yana tafiya. To tunda dama an yi gayya mai yawa, abin nan masarauta ta cika, Ahmad ya fito ya tafi nan, yana tafiya yana tafiya, ya kauce nan ya kauce nan. Sai can wani dattijo da ya daɗe bai ga Ahmad ba, duk inda Ahmad zai wuce ana gaishe shi saboda ɗan mai daraja ne a fada. Sai dattijon ya gaishe shi, Ahmad Ahmad din zo mana mu gaisa. Sai ya ce wallahi kaga sarki ya aike ni ne, ina cikin uzuri. Sai ya ce haba ma misluka yursal li misli hadhihi almuhimma, ai ba kai ake aika da irin wannan aikin ba, da Allah zo mana matsin hira. To Ahmad saboda darajta mutane sai yace bari ya dan tsaya, duk da kuma ga sakon sarki yana waye ya zai ya zai, kawai sai idansa ya fada akan wannan bawan da ya lalata da kuyangar sarki.
Allahu akbar.
Sai yace to ai huwa laha, shi din bari a aike shi ya je ya ciko
alaikum
kwano da almisi shikenan ya tafi. Suka yi fira da dattijo, kaga shi Ahmad da zai girmama dattijon nan, da zai share shi ya wuce da mai faruwa ta faru. Shikenan suka yi fira, suka yi fira, suka yi fira, aka gaishe da Ahmad masu gaishe shi, kowa masu neman alfarma, duk ya girmama su aka wuce. Amma yana zuwa can daga kan da Ahmad zai yi, kawai sai ya ga wani cikin ma'aikatan sto ya fito da kwano. Kwanan da aka aike shi da shi sai ce, in zo, ai na gama fira ta ba ni in tafi. Sai ya karɓi kwano, sai ya zo gaban sarki, sai ya aje kwano. Sarki ya kalle shi, ya ɗan taɓa kwano ya ji alaman da nauyi. Sai ya ce ma Ahmad, ka buɗe kwanan nan. Yana buɗewa, shi ma Ahmad sai ya firgita kai ya gani a ciki. Ahmad yana firgicewa saboda abin da ya gani, shi kuma sarki yana mamaki, dinda ma shi sarki abin da yake zato a ciki kai amma kan Ahmad. To amma ga kai ba na Ahmad, saboda shi wancan yana zuwa ya buƙaci cewa sarki ya ce kaza kaza, din Ahmad ya faɗa masa to ka ce sarki ya ce a cika wannan kwanan da almiski, yana zuwa kuma abin da ya faɗa kenan. Shi kuma shugaban masu kula da sto bai yi wata bai sare kanshi, ya nemi ma'aikata aka share jini aka dawo da kai ga sarki. Ash-shahid, sai sarki ya kalli Ahmad kawai saboda sarakunan suna da basira, suna da hangen nesa, sai ya ce da Ahmad, tsakaninka da Allah, shin kana tunanin wannan bawan nawa ya taɓa yin wani aikin da ya cancanci wannan abin da ya same shi? Sai Ahmad ya numfasa. To a lokacin ne ya tona asiri ya ce, da gaske na gan shi da kaza lokaci kaza. Sai Ahmad ya, sai sarki Abul Jaish kenan ya ce aje a kira
kuyanga.
Sai a matakin farko bai sa ta ga abin da ake ciki ba, aka tambaye ta me za ki ce, sai ta ƙara maimaita ƙaryan, yahlifuna billahi lakum min yurdukum, muna fitai kullun za su ta rantsewa domin a yarda da su, ta rantse. Sai sarki ya ce to a shigo da ita ta ga kan. Ana shigowa da ta ga kan sai ta firgice ta kama kyarma. Sai sarki ya ce ki faɗi gaskiya ko in sa asarar kanki. Sai ta ce wallahi ƙarya ta yi wa Ahmad. Ahmad ya gansu suna alfasha kuma ya wuce ya ƙyale su, ya rufa masa asiri, amma ita ta ga cewa kwana biyu sarki ya juya mata bayani, shi ya sa ta yi abin da ta yi. Sai sarki fa amara biha fa duriba unuquha, sai sarki ya ce aje asarar kanta. Sai sarki yake ce ma Ahmad, ko shakka babu tare da kai akwai wata siffa na tsarki a zuciyarka da Allah ya kubutar da kai. Wannan shi ne ash-shahid, wanda bai kulla munafunci a zuciyarsa, wanda yake rayuwa da farar zuciya, ko da ka ga ya zame Allah sai ya ɗago shi, ko da ya yi tuntuɓe to Allah zai ɗaga shi, ko da ya shiga halin ƙaƙanuka ya yi taguni wata rana sai ka gan shi yana murmushi har ƙyalƙyacewa da dariya sai ya yi. Taskanci alheri a cikin zuciyarsa, ƙunshi san Allah da manzansa da san bayan Allah, kar ka siffanta da siffar munafunci, kar ka ƙullaci mutane ƙiyayya da gaba da hasada, duk tsatsace a cikin zukata ka narkar da su ka wanke su, sai Allah ya kubutar da kai kamar yadda ya kubutar da Ahmad, ko da ba yanayin yanayi irin na Ahmad ba zaka samu kanka a wani yanayin da kake bukatun taimakon Allah kai ana tawassuli zuwa ga Allah da tsarkin zuciya ya Allah ka san babu kowa a cikin zuciyata bana kullatar kowa a cikin zuciyata ya Allah dan wannan siffar da nake da ita Allah ka biya mun bukatuna ana tawassuli da wannan addu'a Allah ya azurta mu da tsarkin zuciya
amin
Allah ya narkar da duk wata tsatsa da duk wani datti da zukatan mu suke dauke da shi
amin
Allahumma inna nas'aluka ribaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika minan nar Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni وما تخفي الصدور وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته